Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19.31.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 12 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Kasar Iran ta girke yan sandan kwantar da tarzoma a Tehran, babban birnin kasar, yayin da hukumomin kasar ke shirin tunkarar ci gaba da zanga-zanga. Amurkawa yan asalin kasar Iran sama da 1000 sun taru a babban dandalin taro na Los Angeles, jihar California jiya Asabar don yin abin da suka kira gangamin shekara ta 2020 kan makomar Iran. Sannan shugabannin kasashen duniya na ta dunguma zuwa kasar Oman a yau dinnan Lahadi don ganawa da sabon sarki ko sultan din kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa headquarter rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun lalata sansanonin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga daɗi a arewa maso gabas da arewa maso yammacin kasar. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger ana ci gaba da tafka muhawara game da wani sabon labari da ya fito cewa sojojin kasar 89 ne suka rasa rayukansu maimakon 25 a sanarwar gwamnatin kasar a harin da aka kai a yankin Tilabiri a wannan mako. Har ila yau za ku ji cewa al'ummar kasar sun yi kira ga gwamnati da ta kai ayyukan raya birane a cikin gundumomi bayan kammala manyan birane jihohin. Sannan sai kuma shirinmu na idan kwaya ta narke fa wanda Muhammad Hafiz Baballe yake gabatarwa. Amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Iran ta girke yan sandan kwantar da tarzoma a Tehran, babban birnin kasar, yayin da hukumomin kasar ke shirin tunkarar wata ranar kuma ta yawan zanga-zanga. Sanadiyar wasu rahotannin da suke nuna cewa jami'an gwamnatin kasar sun boye gaskiya game da rawar da gwamnatin kasar ta taka a hatsarin jirgin saman kasar Ukraine. Jiya Asabar an yi ta zanga-zanga a biranen kasar da dama bayan da rundunar sojin kasar ta amsa cewa ita ce ta harbo jirgin saman kasar Ukraine cikin kuskure. Jami'an gwamnatin Iran sun faɗi gaskiya game da musabbabin faduwar jirgin ne kawai bayan da suka gane cewa alamomin da suka bayyana a wurin da jirgin ya faɗo ba za su bar boye gaskiyar da Iran ke yi ya ɗore ba, a cewar wata fitacciyar jaridar Amurka. Jirgin dai ya faɗi ne tun ranar Laraba, to amma Iran ba ta amsa cewa ita ce ta harbo jirgin ba, wanda duk mutane 176 da suke ciki suka mutu har sai jiya Asabar. A halin da ake ciki kuma, Amurkawa 'yan asalin ƙasar Iran sama da 1000 sun taru a babban dandalin taro na Los Angeles, jihar California jiya Asabar don yin abin da suka kira gangamin shekara ta 2020 kan makomar Iran ko Iran Uprising 2020. Waɗanda suka halara sun bayyana fatansu na ganin an samu sauyin gwamnati a Iran. Babban mai jawabi a wurin shine tsohon ɗan majalisar dokokin Amurka Patrick Kennedy, wanda ya ce
in the year 2020 they took bulldozers and tried to cover up.
Ya ce a wannan shekara ta 2020 sun ɗauko katafilolin rushe-rushe don su jirkita bayanai a inda jirgin Ukraine ya faɗo. Dubi irin tunaninsu da irin yadda sukan so karkata komai yadda suke so, da yadda suke tunanin cewa a wannan zamanin da aka ci gaba za su ɗauko katafiloli su jirkita wurin da jirgin ya faɗo, kamar za su iya binne wannan ta'asar da suka tafka wa mutanen da ke cikin jirgin abin kunya. To karfa a sha'afa ana jin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Iraki mai makwabtaka da Iran an yi ta'aran gamomi tsakanin jami'an tsaro da kuma masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a birnin Karbala har zuwa tsakar daren jiya Asabar. Wanda akalla ya kai ga raunata mutane shida a cewar majiyoyin tsaro da na asibiti. A birni mai tsarki na Karbala, 'yan Iraki sun yi ta zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da katsalandan din da suka ce Amurka da Iran na yi a harkokin gwamnatin kasar da kuma abin da suka kira almundahana da rashin abubuwan more rayuwa. Wannan ɗaya daga cikin masu zanga-zangar na cewa yace ba mu son Iran ko Amurka, ba mu son jam'iyyun siyasar kasar mu, kuma ba mu son wani daga cikin su ya dawo, saboda dukkanin su ba wanda ya cancanta. Masu zanga-zangar da jami'an tsaro dai sun yi ta jefa abubuwan fashewa kan juna. Amurka na shirin ta sakeyar wasu ɗaliban makarantar soji 'yan asalin ƙasar Saudiya aƙalla 12 saboda zarginsu da alaƙa da wasu ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da kuma mallakar hotunan batsa na yara ƙanana, bayan wani binciken da ya biyo bayan harbe-harben da wani soja ɗalibi ɗan asalin ƙasar Saudiya ya yi a Florida, a cewar kafafen labarai. A watan Disamba ne dai Muhammad Al-Shamrani, wanda ya zo Amurka ƙara karatun aikin soji, ya buɗe wuta a ajinsu da ke sansanin sojin ruwa na Pensacola. Ya kashe sojojin ruwa guda uku, ya kuma raunata wasu guda takwas kafin 'yan sanda suka kashe shi. Shugabannin ƙasashen duniya na ta ɗunguma zuwa ƙasar Oman a yau ɗinnan Lahadi don ganawa da sabon sarki ko sultan ɗin ƙasar, wanda aka naɗa bayan mutuwar ɗan sarkin ƙasar ko sultan Qaboos bin Said. Firaministan Burtaniya Boris Johnson da Rima Charles na daga cikin waɗanda suka isa birnin Muscat don ganawa da sabon sarkin na Oman, sultan Haitham bin Tariq al-Said. Daular ta Oman ta taɓa zama ƙarƙashin mallakar Burtaniya. Sauran shugabannin da suka hallara sun haɗa da sarkin Kuwait Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah da kuma sarkin Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Akwai kuma na Bahrain da kuma yariman Abu Dhabi. Ɗaruruwan mutane sun yi ta gangami a Hong Kong a yau ɗinnan Lahadi da nuna goyon baya ga ƙungiyar rajin dimokuraɗiyya a wannan yanki na ƙasar China. Masu zanga-zangar sun yi ta lalemar haban da sakamakon zaben shugaban ƙasar Taiwan, wanda ya kai ga dawowar shugabar ƙasar mai ra'ayin dimokuraɗiyya Tsai Ing-wen don wa'adi na biyu. Dama su mutanen Taiwan sun yi ta sa ido kan yadda abubuwa ke gudana game da fafutukar ƙungiyar rajin dimokuraɗiyyar ta Hong Kong.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kan. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya, hedkwatar rundunar sojojin ƙasar ta ce dakarunta sun rugurguza sansanonin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga daɗi a arewa maso gabas da arewa maso yammacin ƙasar. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dakarun bataliya ta 192 da aka tura yankin Goza da kuma wasu dakarun kundumbala game da wasu mayakan kasar Kamaru sun kai mamaya wani sansanin Boko Haram da ke kan dutsen Ongwangara Kwatara a yankin Nagoza, inda suka ceto wasu mutane 5 da aka yi garkuwa da su, ciki har da mata da ƙananan yara da kuma wata tsohuwa guda ɗaya. Kamar yadda jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedkwatar rundunar sojojin Najeriya Kanar Aminu Ilyasu ke cewa, bayan da 'yan Boko Haram ɗin suka hango dakarun ne shine suka fara tserewa, amma duk da haka dakarun sun gurguza wannan sansani da ke kan dutse, koda baya ga haka Dakarun kazalika sai da suka rugurguza wani karin sansanin Boko Haram dake dutsen Zelerva akan hanyar Pulka Boko zuwa Ngoshe duk dai a yankin Nagoza. Kanar Aminu Iliyasu kazalika ya kuma karin bayani akan gumurzun da aka yi tsakanin sojoji da 'yan bindiga dadi a jihohin Katsina da Sokoto, inda a Katsina sojojin suka halaka 'yan bindiga dadi masu yawan gaske da suka kawo hari a wani yankin karbar Kumar Sabuwa. Yace bayan da sauran 'yan bindigan suka ga ba za su iya jure wutan sojojin ba ne suka ranta a Nakare zuwa dajin birnin Gwari. A Sokoto kuwa dakarun Najeriya sun yi kwanton bauna ne a wasu 'yan bindiga dadi da suka sato shanu da suka tunkaro yankin mayanci a karamar hukumar Maru. Sojojin sun sami nasarar halaka 'yan bindiga uku tare da kwato bindigogin AK-47 da roka-roka har ma da bomb daga 'yan bindigar. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, yana da kyau kafin dakarun su kai irin wannan hari a yi wa yankin da za a yi harin kawanya.
Zobe ya kamata mutu tunda yake an san wurare da mutanen nan suke. Abinda nake nufi tunda an san cewa lalle suna dajin Birnin Gwarin nan, suna dajin Zamfara. Dajin nan kuma na Zamfara ya hada har da dajin Runka da yake Katsina State. Duk wurare nan wuri ne da aka sani ga sunan inda suke. Suna tashi daga nan su zo nan, amma a cikin wannan yanayi, a cikin wannan sashen. So ya kamata ni a gani na a musu Zobe. An san cewa in wuta ta musu yawa a can za su gudu ne zuwa nan. Ya kamata nan kuma su samu maraba daga da sojoji. In kuma sun juya za su koma dama inda suka fito waɗancan Najeransu. Kaga inda an samu bin haka za a samu babban nasara.
To amma yanzu Professor, irin yankin Arewa maso gabas kuma da ke kan dutse ne,
su sojoji suna samun bayani ne a cikin da aka sa. In an samu bayani sai a yi nazari ga bayanin yaya karfin mutanen ne yake, ko da kiyastawa ya aka yi, yaya yanayin wurin suke, wani irin makamai ya kamata mu yi amfani da su, wani irin farmaki ya kamata a kai musu, ta yaya za a samu a galiba kansu. Kuma su sojoji a shirin su ai suna shiri ne, ba wai suna shiri da shiri guda ba ne.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da tafka muhawara game da wani sabon labari da ya nuna cewa sojojin kasar 89 ne suka rasa rayukansu maimakon 25 a sanarwar gwamnatin kasar a harin da aka kai a barikin sojojin Senegodor da ke yankin Tilabiri a wannan mako. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani.
A hukumance dai gwamnatin Nijar ta bayyana cewa sojoji 25 ne suka rasa rayukansu a harin na ranar 9 ga watan Janairu a barikin sojojin na Senegodor da ke cikin yankin Tilabiri. To sai dai an zo ka labarin da ke ci gaba da bayyana game da wannan harin na nuna cewa sojojin Nijar 89 ne suka rasa rayukansu a harin. Shaidu dai sun nuna cewa gawaki 89 ne aka gani a makabarta ta musamman da aka kebewa sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga da ke birnin Yamai. Shaidun dai na cewa an gano sauran gawakin ne a lokacin da ake yawan fatattakar 'yan ta'addan da suka kai wannan harin. Yanzu haka dai mazauna birnin Yamai sun so mu yin kiraye-kiraye zuwa ga gwamnatin Nijar na ganin ta bayar da haske game da wannan sabon labarin.
Sunana Abdulsalam Sule, ana ce mu ne Abdi Yaro. Ya kamata gwamnati ta hito ta faɗa mutane gaskiya, tunda mu gwamnati ta ce mutum 25 ne suka rasu. Me mu wanda suka ta wurin internet sun ce sun ga rami, ya yi rami wajen kusan 100. To gaskiya mu ya kamata gwamnati ta hito ta gaya mu mutane gaskiya, mu ba mu san wane ne za mu aiki daga cikin su ba.
Ni sunana Fatawulai. Gaskiya wanga ya kamata a ce ya zama darasi ga gwamnati, ya yi a ba da labari kuma a koma a ce a ba haka nan na ba a kawo wata labari kuma. Kenan in za a ba da labari a hadi gaskiya ya yi daga ba kuma a ce ba haka nan na ba.
Sunana Bashir Abubakar. Labarin da gwamnati ya yi ba mu suka ce mutum 25 ne ya rasu. Kuma mun samu wasu labaru kuma daga baya ake kuma mutum 89 su ne suka rasu. To kenan mu abinda muke so gwamnati ya hito karara ya gaya mutane mutum nawa ne suka rasu.
Na yi kokarin jin ta bakin gwamnatin Niger game da wannan sabon labarin amma hakata bata tumurwa ba. To amma wata hira da nayi da ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki Asmanu Muhammadu ya bayyana cewa halin da kasar Niger ta samu kanta a yanzu ba abin da take bukata in banda addu'a. Ba wai ce ku ce kan yawan waɗanda suka rasa rayukansu ba.
Shugaban ƙasa ya kuka da wannan abin, amma ba a saurare shi ba. Yau ga inda ya kai mu, mu ne ‘yan ƙasanmu nake mutuwa kullum, gwamnati ce ke hasara kullum, ɗiyan talakawa na mutuwa, ɗiyan masu iko ma na mutuwa, kowa duk ɗan Nijar da a can wajen dagar nan in kwanar sun ƙare shi na mutuwa. Don ku mutane a yi ta roƙan Allah. A yi tabbatun masu zance bisa wazabki na ƙarya na shirme kaɗai da neman ka tashi hankali.
Shi kuma a nasu ɓangare Alhaji Salisu Amadu ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar tsokaci ne game da halin ko unkula da ya ce 'yan siyasar Nijar ke nunawa game da halin da ƙasar Nijar ta samu kanta a ciki.
Yau yaya za a yi a yi maganar sarauta in babu ƙasa? Ana maganar sarauta inda ƙasa cikakka, ingantatta, tsarkakakka da kwanciyar hankali. Ana maganar sarki ya hau ya yi jagoranci in ƙasa tana zaune lafiya. Ana maganar sarki ya zo ya hau in ya zamanto ita mun zama girgan matsalminki ɗaya, ba mun kai matsayin da ya zamanto a cikin ƙasa wai a zo a zamna a ce a tanzamiyo bisa kan sulhu na bisa kan abubuwan da yake wakana mutanen
ga wanzu dai gwamnatin Nijar bata wani bayani ba game da wannan sabon labarin. To amma daidai lokacin da nake hada wannan rahoton, shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu na jagoranta wani taro na majalisar tsaron ƙasa. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi. Har ila yau a Nijar ɗin, 'yan ƙasar sun yi kira ga gwamnati da ta kai ayyuka raya birane a cikin gundumomi bayan kammala manyan biranen jihohi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da Firaministan Jamhuriyar Nijar Birji Rafini ya kaddamar da kwamitin da zai kula da bikin karɓa-karɓa na zagayowar ranar da Nijar ta kasance jamhuriya da zai wakana a wannan shekara ta 2020 a garin Difa, muryoyi ne suka soma tashi a cikin ƙasar domin kira ga hukumomin wannan ƙasar ta Jamhuriyar Nijar da su kai waɗannan ayyuka na raya garuruwa wa manyan gundumomi da zara aka kammala da Difa da ke kasancewa hedikwatar jiha ta ƙarshe da za ta karɓi wannan aikin raya biranen wannan kasar ta Nijar. Kamar yanda Umaru na Mesaje, wani dan siyasa na jam'iyya mai mulki PNDS sarashen birnin Kwani, ya mini karin bayani.
Yanzu dai Difa ce ta ƙarshe, mai girma Muhammadu Isu shugaban ƙasa lokaci na nashi wanga lokaci na ƙarshe na gaima Difa shi 2021 Elva Parter. Ya kamata yanzu ita gwamnati ta tun yanzu tunda tsari ya kamata a yi na shugaban ƙasa wanda in ma waga doka majalisa za a yi akaita, ana iya akalta ɗan majalisa su duba ta wa'anga region an ƙari musu, yanzu sai a jibo cikin department ne, tunda kowa ya san ko cikin department ne mayan department ne wa'anda a cikin ƙasar ga wa'anda da an yi musu abu su suna bisa hanya, kuma mayan na wa'anda cikin ƙasa an san su kuma ana ji da su. Yanzu in ka duba kamar kadin nan cikin ƙasar region din ta, in ka diba kamar kadin Kwani da irin Mada, in ka diba kamar irin Maradi kadin gidan Rumfi da Cesawa, in ka diba kamar irin kadin Zandar Muriya da Magariya, wa'anga duk sai a ɗebo a cinto tunda ci gaban ƙasa na, kuma gyara birni shine ke sa ci gaban ƙasa. Ko wasu mutane baki ka kare shigowa sai su tabbatar da banda region har department ne akwai masu ƙarfi, eh su ma an sa su cikin condition irin yadda ya kamata na abu a zo a gani. A tuno da department ne suna da nasu haƙƙi, a tuno ba wai a mun ji dadi saboda an ka ce in ma kana da kyawu to ya kamata ka ƙara da wanka.
Su ma waɗansu 'yan ƙasa da na sadu da su a yau da safe a garin birnin Kwani suna cewa gwamnati lokaci yayi da ta waiwai gundumomi game da wannan aiki na raya biranen kasar.
Nana Yakuba, mu abin da muka gani problem mun sai bare kasan shi komai yana lokaci, basque da lokaci ne za a tayi da wasu abubuwa, basque yau sauran garuruwa sun samu kenan, mu kankan mu yau inda ga hakuri in kuma muna da yawancin rayuwa mu ma namu zai zo, basque an muna alƙawarin za a yi shi ko diska prezon ne alatanta. muna cikin lokaci ba su kai mun sa tamanin zawo ga tashi ma da yi shi shugaban kasa za a yi mana lansan wannan program sai an kai lansan wancan program na harkar kandare wannan duka ci gaba ga kasa ne me abin da muke so ga al'umma dai su yi hakuri me a ƙara doliyansu tambaya ce eh muna namu doliyansu muna tambaya in mun samu alfarma kuma muna so a waiwayo mu a bakulotan mu ma garin mai samu ya bunƙasa da sauran ruwa sun ka bunƙasa
abin da muke kira ga gwamnati dangane da Dizide Samburkin shine in Allah ya bashi iko ya kare na difa muna fatan kuma zai dawo a kananan birane kamar irin su Kwani irin su Madawa da sauran su da cikin kasar Niger baki daya a samu su ma a ƙara habbaka su saboda ci gaban kasar in ka nura da in ka shiga manyan biranen mu malam abin zai ba ka mamaki amma gaskiya yanzu an samu ci gaba kwarai kuma muna kira gwamnati da Allah ya duba ya dawo kasa kuma in an kare difa irin su sauran dai garuruwan da na ambata a dawo a duba muna dangane dai kwanni ma muna cikin matsala yanzu in kaga MGC kinmu malam in ka zo abin zai ba ka mamaki kadiba kuma hilin kwallo shi ma duka dai ana son Allah ya sa gwamnati ta duba ta gyara muna su a maida muna su irin na zamani
mun yi ta kokarin kiran Alhaji Zakariya kakakin gwamnatin ta jamhuriyar Niger warsa ta sha kuka ba tare da ya daga ba domin jin abinda ra'ayin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger game da wannan kiran da ƴan ƙasa ke yi na ganin cewa aikin raya manyan biranen ƙasar ya kai ga gundumomi bayan hedkwatocin jihohin wannan ƙasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Yanzu agogon mu anan yana ci a karfe 10:21 na safe ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun tattauna ne da shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul inda muka tsaya a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi ko a wani hali ake ciki dangane da shari'ar matashiyan nan mai suna Zainab da wasu suka saka mata kwaya a cikin jakarta a lokacin da za ta je kasa mai tsarki a bara.
Eto yanzu dai mu ne muke da ofishin attorney general shine babban lauyan kasa kuma ministan shari'a da hukumar yaki da shari'an kwayi gaba ɗayan mu muke gabatar da wannan shari'a na wayannan mutanen da suka samu Zainab maganin nan cikin kayanta. Ka gane cewa gwamnatin tarayya suna da interest kan abin sosai kenan ko? To yanzu haka mun dauki wajen shedu hudu kenan. Yanzu kuma an dage karan zuwa ranan 14 ga watan Fabrairu dan a ci gaba da kawo shedu wanda muke kawo
watan biyu na sabon shekara
eh so batun kuma maganar cewa an gan suna yawo wannan kasan sashi na 158 ya ce ana iya ba mutum beli da kuma sashi na 35 na tsarin mulkin Najeriya ana iya ba da beli so shi yasa shi alƙalin ya ba da beli amma duk da yake haka ne kasan din da doka take tsarin mulkin aka ce a wannan haƙƙi ne na mutum za ta iya kawo tanadin wani sashi kuma wanda zai ce idan ya ci karo da tarbiyyar mutane ko tsaron ƙasa ko ilimin mutane ko lafiyar su bai kamata a bada beli ba to ni a ra'ayina ni inda ni ne alƙalin
a matsayin ka na lawyer
na matsayina na lawyer sai amfani da wayannan wannan sashin sai in hana wannan belin saboda kasashen duniya kowa ya sa ido kan maganar Zainab sannan kuma bayan wannan kuma akwai na sashi ko na 45 ne na tsarin mulki wanda yake cewa tsaron ƙasa da kuma maganan mutuncin dan Najeriya yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati ta ba da fifiko ka a ci zarafin dan Najeriya na ga na kamar an ci zarafin ta ne a can dan ko kaya ma bata gama sa ba suka kama ta suka tabu da ita aka tauye mata hakinta to kaga ganin irin wannan sai alkali ni a gani na duk da yake na san lauyi ba za su ji daɗin wannan magana ba ya kamata ya kawo wannan sashin ne so da ya hana wannan belin
watakila wannan zai fi ƙarfafa wa mutane gwiwa cewa kamar za a yi adalci
kuma suna ganin irin wannan sai su ɗauka cewa an ma gama ma da kes ɗin ko kuma an gama gaba ɗaya za an sallame su kenan tunda sun gan suna yawo wasu cikinsu ma sun fara komawa Saudiya to kaga irin wannan yana iya kawo rashin da ta fannin daga wajen mutane.
Duk da wannan kalubale kenan a bangaren ku tun da ka ce da ofishin Attorney General na ƙasa kuke bibiyar wannan shari'a. Kenan za a ci gaba da bibiyar ta har lokacin da za ka mallake ne?
To sai ku an sa ido ma kan wannan ƴan uku ƴan jaridu kullun aka yi inda ka san ana yaƙi a wajen za a ga mutane ya sun cika da yawa a kotu din saboda su ga menene alƙalin zai duk an sa ido. So batun maganan cewa ba za a yi adalci ba ina ganin bata taso ba dan da ana ma cewa idan ma alƙalin ba zai yi shari'an ba za a dauke ma shari'an ma gaba daya kai ta can Abuja inda za a sa ido sosai.
Galibi idan ta al'ada kuna bi ta ƙarshen shekara irin wannan har kukan fadar ton ko kilogram da kuka kama adadin sa wata na waɗannan miyagun ƙwayoyi a bana ma kuna da irin wannan lissafin?
Sosai kuwa mun kama ɗari mutum 106 fake muka kama cikinsu 103 mata ne kuma a cikinsu mun kama tan wajen 8 na ƙwayoyi daban-daban. Tabin kana wannan da ake kiranta tabin wuyu mun kama wajen tan 4.5 su kuma irin su maganin tari da su tramadol mun kama wajen tan 2.9 kokin wanda mun kama kilogram 3,455 tunda aka buɗe hukumar da munan kama ba a taɓa kama mai yawa haka kokin ba sai wannan lokaci. Ga kuma heroin wajen gram wajen 167 su ne jimlansu ya kai wajen 10.8 ga kuma wasu gonakin wiwi ma da aka kama aka ga duk ba a taɓa kama ba sai wannan karan.
Wannan alƙalman naka suna da fuska biyu za a iya cewa nasara ce kuma za a iya cewa kamar akwai ƙalubale a ciki.
Kamar yadda na ce maka da na zo nan shekara ɗaya da suka wuce Kano ce ta 6. Duk ta kan a cikin jihohin da suke shaye-shayen kwayoyi ta Kano ce ta farko kai ko to yanzu ta Kano abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce ta koma ta 6 idan da ba a samu
jerin
jihohin suka fi kowa shan kwaya a Najeriya. Lagos ce ta farko sai jihar Oyo ta biyu Lagos Kano sai ta koma ta 6 daga na 1 2016 wajen tan 25 aka kama fannin tramadol aka zo 2017 ya koma tan 8 da 18 ya koma tan 7 yanzu nan tramadol kadai ma ba 2 kilogram 200 ba kaga yana ruguwa kenan saboda ba a samun shi ne ma tramadol din yayi wuya.
Fama ga madadin su can a baya kana gaya mana cewa ana hada wani abu magin da ake girki da shi ma a sashi a cikin lemon lakasera da waye da sauransu ko tamtama a cikin sa abin da sau baka ganin cewa watakila idan da za a samu alƙalima na yadda ake amfani da irin waɗannan abubuwan za su yi daidai da wancan tantan da kake faɗa na 2016.
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Linet Salihu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau Waitek Zanga-Zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
la meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA Afrique.